Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na daren yau Juma'a 24 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da kasashen duniya suke ci gaba da fafutukar kwashe 'yan kasar su daga kasar Sudan da ake gwabza yaki. Manazarta na sharhi kan hanyoyin da gwamnatin Najeriya take bi wajen kwashe dubban ɗalibanta da yanzu haka suka so mu shiga mawuyacin hali a kasar ta Sudan.
Ba ta da irin jirage din nan na yaƙi irin waɗanda ƙasashen Turai ka amfani da su so sauka su ɗauki mutanensu. Ba ta da sansani irin waɗancan ƙasashe ke da shi a Djibouti da sauransu. Ba ta da iyaka da Sudan kusa-kusa.
A ƙasar Kenya kuma za ku ji yadda aka fito da wasu manhajoji domin sauƙaƙa karatun zamani a yankunan da ke fama da ƙalubalen ababen more rayuwa da koma baya ta hauje ilimi. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda jami'an tsaro a ƙasar Kamaru suka sami nasara a kan 'yan awarin ƙasar daga yankin masu amfani da harshen Ingilishi. Muna kuma tafi da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Tayo Murtala, wasu 'yan bindiga arewa maso yammacin Pakistan sun tayar da bam a lokacin da suka nufi wani sansanin soji na wucin gadi dauke da rokoki da bindigogi, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji akalla uku kamar yadda jami'an tsaro suka sanar a ranar Juma'a. Sai dai kawo yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai harin. Rigicin da ya zo ne bayan Pakistan ta ayyana wani sabon farmaki kan 'yan ta'addan bayan an kai wasu harare a cikin 'yan watannin nan, kamar harin bam da aka kai a watan Fabrairu da ya gabata a wani masallaci wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 100. Sojoji sun yi artabu da maran na tsawon sa'o'i da dama daga daren Alhamis a gundumar Lake Marwat kusa da wani yankin da ke kan iyaka da Afghanistan, kamar yadda wasu jami'ai biyu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters bisa sharaɗin a sake sunansu saboda ba a basu izinin bada bayanai ba. Suka ce akalla sojoji uku da 'yan ta'adda da dama ne suka mutu a sakamakon haka. Sojojin sun kasance suna kan hanyar ta zuwa sabbin wurare da aka tura su aiki a wani sansanin soji da ke kusa. Sashen hulɗa da jama'a na rundunar sojin bai bayar da cikakken bayani kan lamarin ba, kuma bai amsa buƙatar yin tsokaci ba. Jiragen yakin Sudan sun yi lugudan wuta kan sansanonin soji a birnin Khartoum ranar Alhamis, yayin da ake ci gaba da gwabza ƙazamin fada da kwasar ganima a yankin Darfur, duk da cewa sojoji da dakarun da ke gaba da juna sun amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. A cikin sa'o'in ƙarshe na tsagaita buɗe wuta na kwanaki uku da aka yi, wanda zai kawo ƙarshe da tsakar dare ƙarfe 10:12 agogon GMT, sojoji da dakarun sa-kai na RSF suka sanar da tsawaita sa'o'i 72 bayan matsin lamba daga Saudiya da Amurka. An dai yunkurin sasantawa da dama tun bayan faɗin da aka fara gwabzawa a ranar 15 ga watan Afrilu tsakanin sojojin Sudan ƙarƙashin jagorancin General Abdul Fattah al-Burhan da dakarun sa-kai na RSF da ke ƙarƙashin jagorancin mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo duka suka citira. Wakilan ƙasashen waje da ke neman kwantar da tarzoma sun yi maraba da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar tare da yin kira da aiwatar da hakan. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ƙungiyar Tarayyar Afirka, Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙasar Saudiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, ƙasashen Burtaniya da Amurka duka sun yaba da shirin da ɓangarorin biyu suka yi na tattaunawa don tabbatar da tsagaita buɗe wuta da kuma tabbatar da isar da kayayyakin jin ƙai ba tare da cikas ba. An kai wani jirgin ruwa hari a cikin ruwan tekun da ke kudancin ƙasar Yemen, kamar yadda wata hukumar kula da harkokin ruwa ta Burtaniya ta sanar a yau Juma'a. Hukumar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta Burtaniya, wacce take ba da sanarwar tsaro game da harkokin sufurin jiragen ruwa, ta ce ta samu rahotanni cewa an kawo jirgin da ba gane ko na wane ne ba hari a mashigin tekun Aden. A wata sanarwa da hukumar ta fitar yau Juma'a, ta ce jiragen ruwa uku ne suka kai harin, kuma kowane jirgin na dauke da mutane uku zuwa hudu. Ba a bayar da wasu ƙarin bayanai ba. An taba dora alhakin kai hare-hare a mashigin tekun Aden ga 'yan fashin teku na Somalia, amma hare-haren nasu ya ragu a shekarun baya-bayan nan saboda ayyukan tsaro na ƙasa da ƙasa. Hare-haren da aka kai a gabar tekun Yemen a shekarun baya-bayan nan ana alaƙanta su da rikicin da aka shafe shekaru 8 ana gwabzawa tsakanin ƙungiyar Houthi da ke da alaƙa da Iran da kuma ƙawancin sojan da Saudiya ke jagoranta wanda ke marawa gwamnatin Yemen da ƙasashen duniya suka amince da ita. Kuna shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Papa Roma Francis ya isa ƙasar Hungary yau Juma'a. A ziyarar tasa ta kwanaki uku, an shirya zai gana da Prime Minister Viktor Orban, haka kuma zai jagoranci ibada na taron jama'a a fili ranar Lahadi a harabar Majalisar Dokoki. Ziyarar ta Papa Roma Francis na zuwa ne a daidai lokacin da nahiyar Turai ke fama da matsalar bakin aure da kuma yaƙin Ukraine. Ana sa ran zai tattauna waɗannan batutuwa a ziyarar tasa, kuma an shirya zai gana da wasu 'yan Ukraine da suka tsere daga gidajensu bayan mamayar Rasha. Prime Minister Orban ya tsayar da katangar waya mai kaifi a shekarar 2015 don hana Sabiyawa fita daga Hungary, amma ya yi maraba da 'yan Ukraine zuwa Hungary. Sai dai kuma saɓanin wasu takwarorinsa na Turai, bai baiwa Ukraine makamai ba domin yakin da take yi da Rasha. Papa Roma da Prime Minister duka sun yi kira da a tsagaita buɗe wuta tare da zaman tattaunawa don kawo ƙarshen yakin. Rasha ta kai hare-hare sama da 20 na makamai masu linzami da sanyin safiyar Juma'a faɗin ƙasar Ukraine, ciki har da babban birnin ƙasar wato Kyiv, inda suka kashe mutane a cikin gidajensu yayin da suke barci. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoton cewa mutane 14 ne suka mutu da suka hada da kananan yara 2 'yan shekaru 10 a lokacin da makami mai linzami ya kai hari kan wani gida da ke Oman a tsakiyar kasar Ukraine. Rundunar 'yan sandan kasar ta Ukraine ta shaida Associated Press cewa mutane 12 ne suka jikkata, sannan kuma an ceto yara 3 daga baraguzan ginin bayan harin. An kashe wata uwa da 'yarta a gabashin birnin Dnipro. Ba sami rahoton mace-macen Kyiv ba. Hare-haren sun zo ne kwanaki kaɗan bayan da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna ta wayar tarho da shugaban ƙasar China Xi Jinping kan neman hanyar kawo ƙarshen yakin. Shugaban na China ya ce China za ta tura wakilin zaman lafiya zuwa Ukraine bayan harin makamai masu linzami na ranar Juma'a. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa hanya ta zaman lafiya ita ce koran Rasha daga Ukraine.
A gaida Idris Abdullah Bako wanda ya kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Najeriya ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen soma kwashe ɗalibai 'yan ƙasar ta da ke ƙasar Sudan da ake fama da gwabza yaƙi. To sai dai har kawo yanzu babu rahoton da ke bayyana isar ko ɗaya daga cikin ɗaliban gida, yayin da yanzu haka wasu ke faman tafiya ta hanyar motoci a cikin Sahara. A tattaunawar su da wakilin mu Hassan Umaru Tambuwal mai fashin baki kan siyasar duniya Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, yayi bayanin dalilan da suka sa Najeriya ke take fuskantar ƙalubale wajen kwashe ɗaliban nata daga Sudan.
Ba ta makara ba, ba ta da irin jirage ɗin nan na yaƙi irin waɗanda ƙasashen Turai ka amfani da su su sauka su ɗauki mutanensu. Ba ta da sansani irin waɗancan ƙasashe ke da shi a Djibouti da sauransu. Ba ta da iyaka da Sudan kusa-kusa kamar yadda wasu ƙasashe na Afirka su kuma suna kusa gab ga su ga Sudan, mutane suna iya shiga mota su wuce. To duk irin waɗannan abubuwa su an matsala irin waɗannan Najeriya ke fama da shi. Sannan ga ta da mutane zai yawa waɗanda suke karatu da waɗanda ke zama da waɗanda ke ci rani a Sudan saboda taɓarɓarewa zalunci na shugabanci irin na Najeriya wanda bata inganta makarantun ne da take da su birjib ba da za ta rage kashe kuɗi a kai ɗalibai ƙasashen waje. Bata inganta tattalin arzikin ba wanda zai rage ma mutanenta yawan gudu zuwa waje wajen neman nasu tattalin arziki. To shi yasa in iri haka ta faru sai abin ya zama mata wata irin aiki. In ka tuna da ya faru a Ukraine haka ya zama mata a koyaushe za mu zama cikin na baya-baya da za mu ɗauku namu mutane. Domin ko a cikin ƙasar tamu ba mu da irin waɗannan tanadi. Amma su waɗancan ƙasashe in sun kai kuskure sun ka daɗe ba su ɗauko mutanensu, mutanensu suka ta gayyara, to al'ummarsu ba zanga-zanga ta kai musu bore ta kai musu cewa me kuke yi, kuma ya isa shi zama makami ga abokanin hamayya su na siyasa su yi amfani da shi. To mu kuma nan ga abubuwan gata ga kamata matsawar babu shugabanci na adalci na kwarai na kishin ƙasa, to haka za a ci gaba. Shi yasa kake ganin kamar mun makara.
Farfesa, wasu na ganin cewa akwai ƙasashen waje musamman daga yammacin duniya ko kuma daga manyan ƙasashen duniya da ke da hannu a cikin wannan rikici. Anaku hasashe, me kuke gani ko kuma me kuke gano game da wannan rikicin?
Watan duk wani rikici da kaga ya tashi daga irin waɗannan ƙananan ƙasashe masu rauni wajen tattalin arziki a duniya da sha'ani na siyasa, to ina tabbatar ma za ka iske hannayen manyan ƙasashe na yammacin duniya a ciki. Waɗannan ƙasashe ba su da ƙarfin tattalin arziki, amma za ka iske Allah zai albarkace su da ma'adanu, ko kuma su zan suna wani wuri daidai inda duniya ke da bukata, daidai sha'anin teku ne, kusa ga teku, kusa ga wani bangare, kusa ga wasu kasashe na duniya. To shi kasance shi yasa kusan duk wata babbar kasa ta duniya tana da wani wuri inda take da sansani kusa ga irin waɗannan wurare. Ai kaga yanzu manyan kasashe na Turai da ke zuwa suna daukar mutanen su, sansani ke gare su kusa ga Sudan, wasu suna da shi a Djibouti, wasu suna da shi a wajajen Misira. To wajajen nan suka dawowa suna daukar mutanen su da jiragen su suna tafiya, su ke haddasa irin wannan fitina. Abinda ke da ciwo shine yan kasat da su ake amfani a kunna ma kasat ta su wuta. Manyan kasashe na duniya su gwada ƙarfin su na siyasar su da fadace-fadacen su na ta hanyar amfani da taku ƙasa. Shi yasa ka ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa. Ya faru in ka sani a Yemen, yana faruwa a Syria, ya faru a Iraq. Manyan kasashen nan ne suke haduwa suna gwabzawa, amma wa ƙasar ku da al'ummar ku da dukiyar ku suke na ƙasa.
Profesa Dallo Muhammad Bada kenan, mai fashin baki kan siyasar duniya a tattaunawar su da Hassan Umaru Tambuwal. Yanzu kuma sai kasar Kenya, inda wasu hukumomi suka samar da manhajoji da na'urorin sauƙaƙa koyar da ilimi a yankin arewacin ƙasar. Yankin na arewacin Kenya dai na daga cikin yankunan da ke fama da ƙarancin malamai da kuma ababen more rayuwa kamar wutar lantarki da internet, kazalika da kuma koma baya ta ɓangaren tattalin arziki. Gasar Filo Hashim Gumel dauke da fasarar rahoton Ahmed Hussein daga Kenya.
Yara masu koyon karatu suna koyon darussa kan kwamfutar hannu ta makarantar firamare a Langhele da ke gundumar Wajir ta Kenya. Suna amfani da wata manhaja mai suna M. Luga wacce ke fasara darussa cikin Turanci da Swahili, manyan harsuna biyu da ake koyarwa a Kenya zuwa wasu harsunan asali. Waɗanda suka ƙirƙiri manhajar sun sanya ta akan allunan masu amfani da hasken rana don ɗaliban da ba su da damar samun wutar lantarki.
Because of that connectivity issues, we made the app.
Saboda matsalolin sadarwa, mun samar da manhajar ba tare da buƙatar layi ba, wanda ke nufin ba a buƙatar yanar gizo don samun damar yin amfani da ita. Sannan kuma muna da na'urori masu amfani da hasken rana don cajin kwamfutar hannu. Sama da kashi 70 cikin 100 na ɗalibai a arewacin Kenya suna zama a wuraren da babu wutar lantarki, wanda da farko ya haifar da babban matsala ga masu amfani da M-Loga. Amma yanzu suna iya shiga cikin sauki. Malamai sun ce manhajar ta inganta koyarwa sosai.
The initiative so far is going to help.
Shirin zai taimaka wa yaran, ya zuwa yanzu suna ƙara ƙwarewa da shi. Hakanan zai inganta shigar da yaran mu cikin sauki. Hakan zai ƙara ƙaimin hankalin yaran da sauƙaƙa ayyukan malamai. Saboda rashin kayan more rayuwa da rashin malamai a makarantu, dole ne yara arewa maso gabashin Kenya su yi koyo a cikin waɗannan yanayi. Alim Hadi ya shaida wa muryar Amurka cewa kamfanin suna shirin kai ɗauki ga ɗalibai da dama a yankuna masu nisa domin su iya koyo akan yarukan su na asali.
We have piloted in the Somali language, so in the coming few months.
Mun yi gwaji a cikin yaren Somalia. A cikin 'yan watanni masu zuwa za mu kuma je sauran sassan ƙasar inda muke da al'umman Masai, mu kuma yi gwaji a can. Sannan kuma mu matsa zuwa Isolo da Marsabit da kuma Mandera, inda muke da al'ummomin Borana, mu kuma fara aiki. A ƙarshen wannan shekarar za mu ba da kwamfutocin hannu fiye da 3,000. Ƙungiyoyin cikin gida ko ƙungiyoyi masu zaman kansu yawanci suke ba da kuɗin kwamfutocin. A cewar UNICEF, ɗaya daga cikin muhimman ƙalubalen koyo a yankin kudu da hamadar Sahara, shi ne yadda harshen koyarwa ya sha bamban da harshen uwa.
With the new curriculum now, this is a focus.
Ganin yadda ake da sabon tsarin karatu a yanzu, an mayar da hankali ne akan harsunan asali. Kuma yadda M. Luga ke samar da sauki a cikin ayyukan fassara. Saboda lokacin da za su koya wa yara a cikin harshen su na asali. Fahimtar su da samun dama suna inganta sosai. Ilimin farko ko ECD a Kenya ba abu ne da ake da shi a ko'ina ba, ko masana sun ce ƙananan hukumomi suna buƙatar sanya ƙarin kuɗaɗe a makarantu don ilimin farko kafin shiga makarantar firamare.
There are so many apps that have been
akwai mahajoji da yawa da ake amfani da su a halin yanzu. Nan gaba kaɗan muna da niyyar sanya tsarin na'ura mai ƙwaƙwalwa tun suna ƙanana a cibiyoyin ECD. Shirin mu shine yadda za a inganta su ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa ko da a matakin aji ɗaya da biyu na firamare ne. Duk da ɗimbin ƙalubale ɗalibai ke fuskanta a yankunan karkara a ƙasar Kenya, sabbin abubuwa irin su manhajar M. Luga na ba da kyakkyawan fata cewa za su iya samun ilimi mai inganci kamar sauran takwarorinsu na sauran sassan ƙasar.
To madalla, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan yadda jami'an tsaro a Kamaru suka sami nasara akan 'yan awari masu dauke da makamai waɗanda ke neman ɓallewa daga ƙasar a yankin masu magana da harshen Ingilishi. Ga wakilinmu Muhammad Awal Garba.
Ga dukkan alamu dai hukumomin tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru suna samun nasara akan 'yan awari masu dauke da makamai waɗanda suke buƙatar gasa a ƙasar jamhuriyar Kamaru gida biyu, ɓangaren Ingilishi da kuma ɓangaren Faransanci. Matsalar ta fara ne dai yau shekaru 4-5 da suka gabatar da wala sumurarin su ga gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru da ma Majalisar Ɗinkin Duniya har da uwa uba ƙasar da ta yi wa ƙasar Kamaru mulkin malaku ƙasar Faransa domin ganin cewa wai ana takura musu a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma ba a ba su al'amuran da suka dace. Ga ɓangaren na Ingilishi dai suna da jihohi ne guda biyu a ƙasar ta Kamaru. Yanzu dai hukumomin tsaron ƙasar yadda suke faɗi cewar suna samun nasara a kan al'amuran tsaro a wannan sashen tunda aka kai sabbin janarori waɗanda yanzu haka suke gudanar da aiki baji ba gani. Alhaji Danko Mamuda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke bayar da shawarwari kan sha'anin tsaron a ɓangaren na 'yan awari ya ce akwai alamar nasara a wannan tafiyar da ake yi ta yanzu haka.
Wannan zance gaskiya alhamdulillah don kwarai da gaske sama da shekara 4-5 ana ba ta kashi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan awari. To amma a yanzu sojoji sun fara cin nasara, gwamnati ya fara cin nasara akan 'yan awari domin 'yan awarin kansu ya rabu, sun rabu kaman kashi 8. Kowane kungiya na jayayya da waɗannan kungiyoyin, to wannan sai izamanto sai aka samu nasara. Kuma suna gallaza wa 'yan uwansu azaba, ma'ana garkuwa da 'yan adam suna karɓan kuɗaɗe a wurarensu da yi musu ma duka a gonakinsu da gidajensu. To wannan sai ya juya a wannan al'amari mu farin hula muka gwammace a haɗa kai da jami'an tsaro saboda su magance wannan matsaloli. To saboda haka yanzu dai muna gani nasarori fiye da yanda ake tsammani.
Amma wani suna cewa canje-canje da gwamnati ta yi ne na janarorin ƙasar Kamaru kamar yadda yanzu aka kawo janaral Usaini Jibo da kuma janaral Buba Demokriyo, ake ganin cewa kamar su ne suka canja akalin zaman lafiya a wajen wanda yanzu haka ake ta kokarin kame su masu ɗauke da bindigogin haka ne.
To kwarai da gaske wannan zance da akwai gaskiya cikinsa, domin kamar shi general Bubon da ɗauko su a can arewa mai nisa an ga rawan da ya taka game da Boko Haram, shi ya dakale su a ciki a wannan yankin. To kwarai da gaske zuwansa da shi
Usaini Jibo,
yawa da shi general Usaini Jibo, gaskiya su 'yan awari sun fara ma firgita daga jin za a kawo musulmai wannan gudun. To alhamdulillah kuma sun zo akan sun san yaƙin cikin daji
daji da lunguna da sabuna to insha Allahu suna kurmushe waɗannan mutane zuwa su mu kan mun ji dadi don mun ba su haɗin kai 100% muna aiki tare da su ba su yi mana barazana mu farin hula kaman waɗansu inda suka gabata
Alhaji Adana shan adawa ne na jam'iyyar da tafi karbuwa a bangaren na ɗan awalin kasar jamhuriyar Kamaru SDF ta Nijon Burundi shi ma yayi mana tsokaci kan al'amuran da yake faruwa a bangaren na ɗan awalin sannan kuma da yanda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take samun nasara tsakanin ta da masu dauke da makama
farkon tambayar din da kai kake tambaya lalle kuwa gwamnati suna ci gaba ko kuwa suna ci gaba da samun nasara a bangaren masu amfani da harshen ingilishi domin me kake wannan tambayar domin cewa suna kashe wato ɗansu manya-manyan wanda suke ɗaukar su kamar manyan mutane daga cikin masu talon don tarzoman ɗin na amfani na ɓangaren mai amfani da harshen ingilishi to kaga gwamnatin nan ba a gane kanta san wallahi ta wannan bangaren suna ce muna su ba su san su ba ma ko ba su san ma da wa za su yi ba domin an ce musu su zauna su sasanta a san yadda za a yi a samu zaman lafiyar shishowar ba su san su ba wai da wa za su zauna su sasanta to ka gani a kowane lokaci kuma sun kashe mutum ɗaya bishiyarsu sun kashe manya daga cikin waɗannan mutane to ka ga wannan bangaren ba mu da wani abin da za mu iya faɗa a ciki idan mu je gwamnati ba ta faɗin gaskiya gaskiyan al'amari ɗin gaskiyan abin da yake ficewa a can kafin wani lokaci. Shin ma har ka tuna cewa kamar da akwai dai waɗansu da ba su a so ma wannan tashin hankalin ɗin ya ƙare. Dangane da cewa kuma suna ci gaban ɗin. Lallai ku sun nuna cewa babu wani ci gaba domin kwanan nan za ka ga cewa an canja manyan rundunar sojoji an ƙara shinarori guda biyu da aka canja musu suna da akwai General Usaini Jibo da akwai kuma General Dabo Kreyo. Su biyun nan wanda da su ne manyan shinarori na rundunar wato sojoji da ake kiran su biyar wato masu yara ne matasa wanda aiki su dai ake tanada musu aiki dai wato inda wani tashi hankali tashi su ake turawa a gaba tukuna to kaga an canja waɗannan kuma an nuna cewa gwamnati an nuna cewa ta tura waɗansu sojoji na musamman na yin wannan yakin ɗin a kowane lokaci wato kenan ba a ci gaba tuntuni ɗin ba a ci gaba wato har waɗansu matakai ake ɗauka domin a samu a ga ko an ci gaba a wannan ɓangare ɗin na ɓangaren neman zaman lafiya dangane da zuwan yara kuma makaranta kai makashi na satin da ficin nan dai ake ce su waɗannan masu nema su raba kamarun ɗin gaba ɗaya sun tsara yadda suke tafiyar da nasu ɓangaren ƙasan ɗin domin suna ɗauka kamar ƙasansu ne wato ko ne Litinin ba a fitowa. Kuma wannan litinin da ya ficin ɗin ba mamaki wani mota ya yi loda 'yan fasinja je tafi suka tsare shi aka kashe mutane shida a ciki. To kaga kenan har yanzu suna da iko a wannan bangare ya nuna cewa har yanzu suna da iko a wannan bangare. Ba makarantar nan da kaman wuya a ce yara suna zuwa makaranta.
Alhaji Garba Abubakar ɗaya ne daga cikin masu faɗa a jam'iyyar shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru masu mulkin ƙasa yau kusan shekaru 40 kenan LDPC ko CPDA ta shugaba biya sannan kuma tsohon mai bayar da shawara ne kan sha'anin tsaro a ƙasar jamhuriyar Kamaru ga tsokacin da ya yi a yayin da na yi masa wannan tambaya.
Da cewa a sashen renon ingilishi an koma karatu ko da yake ba kuma yadda mutane suke amani ba amma da yawan yara sun koma waɗansu kuma a inda waɗannan 'yan awari suke da ƙarfi suna hana yara tafiya makaranta. Amma duk da haka gwamnati ya ɗauki mataki ya ƙara manyan 'yan tsaro ana kamantawa yara kuma suna koma makaranta a hankali. Kasan shi wannan yakin da nasu ku gane abu ɗaya ba yaki ba yanda ake san mutane ɗin. Mutane ne a sibil suke rukun suke abin su ba a gane su. To shi za ga al'umma wannan jihar guda biyu suke tsoro da yawa domin ba su san da wasu wani sa'in da su suke zama. Suna zama da su san cewa su ba ne. To kaga shi za ka ga wani sa'in abin al'umma fararen guda suke kiyayewa suke jan baya idan. idan sun ce kada a bude fatirai ko kuma kada ta makaranta ake yi. Amma gwamnati da sabon manyan yan tsaron da ya tura ya an yi nasara daga saka wayannan sababbin zuwa yau an rage abubuwa da yawa, ko da yake shashin Southwest da akwai inda suka kai hari kwanakin bai sati ba suka kashe mutane shida, amma ana samun gwamnati na samun nasara kuma al'umman wayansu jihohin din suna ba da gwamnati goyon baya. To ba za a ce gwamnati ba ta ci gaba da ba a nasara ba, gwamnati na nasara, a hankali dai za a samu mafitan wannan matsala, domin babban matsala ne da yake rusa tattalin arzikin Northwest da Southwest. Na tsammanin dai gwamnati ya yi kokari, kuma duk wani dan kamaru yana fatan cewa aka samu wannan sauki, da kuma gwamnati na ci gaba da kokarinsa. Ina jin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wannan tashin hankali dai a kasar jamhuriyar Kamaru ya mai da hannun agogo baya, musamman ma wajen gudanar da tattalin arziki da kasuwanci da sha'anin ilimi a bangaren na yan aware Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla, yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Shugaban goman kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru kuma tsohon dan kwallon kafan kasar Samuel Eto'o ya amince da yanke wata shawara da aka yi wanda kocin kasar Jamhuriyar Kamaru Sambo Hanaf ya mika masa sunayen waɗanda za su taka leda a gasan cin kofin kwallon kafa na duniya da za a gudanar a kasar Qatar a shekarar baɗi. Sai kuma ta bangaren fafatawa wanda ake yi na kula-kula din da za su buga kofin kalubale na kasar Jamhuriyar Kamaru, yanzu dai club din Gazelle sun kana da takwarata club din Bambutus da Buda, wanda kowannen su ya jefa kwallo guda biyu a ragar dan uwansa sun tashi kunnen doki. Club din AS Fortuna ita kuma bata samu nasara akan takwarata ba. Club din Cotton ta Benin Garwa, club din Cotton ta Benin Garwa ita ce ta jefa kwallo guda daya kilo a ragar club din Fortuna, anda club din Cotton din ne samu nasara akan takwalata ta. Sai kuma club din Union de Douala ita kuma sun kara ne da club din Egirta bangaren Mungo ba wanda ya ci dan uwansa an tashi daga wasan banza da banza. Sai kuma club din Avion Academy ta sha kwallo guda ɗaya ne akan takwalata club din Renaissance de Ngumu, wanda yanzu haka an tantance club guda hudu su ne za su fafata a club din cin kofin kalubale na kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Ministan wasanni na kasar Kamaru da motsa jiki Musta Muale Kumbi ya yi kira ga babban murya ga hukumar wasanni ta duniya FIFA da ta tsige shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru kuma tsohon dan kwallon kafan kasar Samuel Eto'o daga mukaminsa. Sannan kuma club din Cotton ta Benin Garwa yanzu haka ita ce wanda za ta gwamza da club din Edin domin ganin ko wane ne zai dauki kofin gwani na gwanaye na kasar Jamhuriyar Kamaru a daidai wannan lokaci, anda ake neman a fada kaka'ar wasanni na shekarar 2023 a kasar ta Jamhuriyar Kamaru baki daya. Yanzu kuma kamfanin da suke yi wa yan wasan Indomitable sun kasar Kamaru kayayyakin wasa Cock suna nema su maka tsohon dan kwallon kafan kasar kuma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru FICAFU Samuel Eto'o a kotu domin neman haƙoƙinsu da suke nema su danne musu a daidai wannan lokaci. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To wadalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Wasu 'yan bindiga a arewa maso yammacin Pakistan sun tayar da bam a lokacin da suka nufi wani sansanin soji na wucin gadi dauke da rokoki da bindigogi, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji akalla uku kamar yadda jami'an tsaro suka sanar a ranar Juma'a. Sai dai kawo yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai harin. Jiragen yakin Sudan sun yi lugudan wuta kan sansanonin soji a birnin Khartoum ranar Alhamis, yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada da kwasar ganima a yankin Darfur. Duk da cewa sojoji da dakarun da ke gaba da juna sun amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita bude wuta. A cikin sa'o'in ƙarshe na tsagaita bude wuta na kwanaki uku da aka yi, wanda zai kawo ƙarshe da tsakar dare ƙarfe 10:12 agogon GMT, sojoji da dakarun sa kai na RSF suka sanar da tsawaita sa'o'i 72.
To masu saurare, saboda karancin lokaci da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama, bari mu mika sakon taya murna ga iyalan Alhaji Isa Adamu da na marigayi Sajin Dallani Ibrahim, saboda daurin aure ƴaƴansu Abubakar Isa Adamu da Aisha Dallani Ibrahim, wanda za a yi a gobe Asabar da karfe 11 na safe a masallacin Uhur dake unguwar Na'ibawa ƴan Lemu a birnin Kano. Yanzu kan a madadin Idris Abdalla Bako da ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawe da ya shirya ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk Sanyinna ke muku fata alkhairi, ma'assalam.